أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديتا تبتا قال لامي قرما دبوايا دي قدر تامن حدوا أولنا ساهية لحدي أيومنا أشرين دهدو قواتا أشرين دبير قواتا نربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1443 wanda haka yin ya dacewa 31 na watan 10 miladiya ta 2021 wannan zai zamanto zama na 8 a cikin bayani akan abin da ya shahi littafin Malam Jamil Muhammad Zaino wanda ya rubuta shi akan abin da ya shahi yaya za mu tarbiyantar da yaranmu a bayani da ya gabata mallan yana mana bayani akan abin da ya shahi karantar da yara sallah da dukkan wani abin da yake da alaka da ita sallar nan wazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa allimu auladakumus salah idza balagu sab'an wazalla ya ce yaran ku idan suka kai shekaru guda 7 ku riga karantar da su yanda ake yin sallah sannan kuma wadribuhum alaiha idza balagu 10 bayan shi kuma idan sun kai shekara 10 kuka lura cewa ba sa sallah to babu laihi za iya tsoratar da su ta hanyar amsu bulala manzala ya kara da cewa wa farriqu bainahum fil madaji a lokacin da suka kai shekarun nan guda 10 iya daga cikin salo da kala na tarbiyya da addini ya bayar ya zamanto an raba tsakanin su a wajen kwanciya kenan duk abin da yake da alaka da abin da ya shahi alwallani a sallaci ya za a yi sallah ya za a yi kaza zuwa masallaci kenan mutun ya rika jan hankalin yaran shi akan yin haka nan saboda yalinka ya zamanto dukkan su gaba daya alwallar su ba matsala abin da ya shahi sallah da za su yi ba ta da matsala saboda suna da cikakken masaniya game da yanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah sannan kuma kai ka karantar da su ga yanda manzala sallallahu alaihi wasallama yayi sallah to wannan al'amari na karantar da yara sallah wani aiki ne da ake so dukkan wani mutum wanda yake malami ne Allah ya dora mushi wannan yauni gurgurdan hali a makaranta ya karantar da yara yanda za su yi sallah sannan kuma haka su ma uwaye wajibi ne akan su kafin ma malamin su tsaya tsayin daka su ga cewa dan su ya koyi sallah wannan shine abin da mallan ya kawo a bangaren da ya shahi sallah sai gaba ta biyu yace sannan kuma iya da kyau mutun ya karantar da yaran shi ta'limul aulad alquran alkarim a karantar da yara wani kaso ko kuma alqurani mai girma su kutum da guda ana iya fara musu da suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin haka kuma da kankanan surori sannan koya musu irin su attahiya akoya musu irin su as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama akoya musu irin tasbihin da ake a cikin ruku'i da sauran karatuttuka da suke da buƙatuwa zuwa gare su a hankali tadrijiyan wannan duka aiki ne wanda yake wajibi akan uwaye su yi shi dukkan mahaifin da mahaifiyar da suka kula wa dan su a yin ka a wajen karatun addini la siyama karanta alqur'ani mai girma ya karanta shi yayi aiki da abin da wannan alqur'ani ya kumsa to a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai ajje mahaifan shi wannan yaron da ya harci qur'ani su waɗannan mahaifa da suka kula wa dan su yi har da alqur'ani Allah zai ajje saman wata kujera ta alfarma da gata da nuna cewa waɗannan mutanen ba mutane bane irin kowa Allah zai musu wannan karamtawa da wannan darajtawa da ni'imtawa a dalilin kula wa ɗansu da suka yi harrace alqur'ani mai girma to kaga har da alqur'ani uwaye su tsaya su kula wannan abu ne wanda yake iya da muhimmanci kwarai da gaske amma diyan ka banda waƙe waƙe da zage zage da kalmomi da maganganu na batsa babu abin da yake maimaituwa a bakin su, kuma la'alla sun doki wannan abin daga wajen ka kai mahaifinsu ko kuma daga wajen mahaifiyarsu, suna jin kalmomi na zage-zage, kalmomi na batsa, kalmomi na menene, sai zamanto babu wani kaso na alqur'ani a cikin kwakwalen diyanka, inama cewa kawai funafunai ne a cikin kansu, waƙe-waƙe ne, duk wani sabon mawaƙi, wani shedani in ya bayyana to su ne masu ruha mashi baya, kuma su ne masu sauraron shi. Subhanallah, kaga lalle tabbas idan kai haka ba kama kanka ajarci ba. Diyanka waɗanda wata gaba ce daga cikin jikinka, kaga tabbas baka yi musu adalci ba, baka kula da rayuwarsu ba, yanda za su iya zamantowa mutanen da za su tsaya da ƙawahuwansu su yi abin da ya kamata a dukkan inda suka tsinci kawunansu. Sannan ya daga cikin abin da ya shafi kula da sallah, mutum ya ƙarfafa wa yaran shi wajen sallar juma'a da sallah a cikin masallatai ya lasiyar suke maza a cikinsu, ka riga dokan su ka je masallaci da su, ka riga cewa an kira sallah in baka nan su tai masallaci da sauran makamantan wannan. Wannan duka iya daga cikin abin da ya kamata bangaren da ya shafi sallah a kula ma yara. Sannan daga cikin abubuwan da malamin yake a karkashin wannan, sannan kuma awadar da yara a koya musu yin azumi, koda wani dan kaso ne kadan a cikin yini ko makamantan wannan, kahin da su balaga alayhi hal, kahin su balaga ya zamanto an karantar da su yanda ake yin azumi, ana dan ba su dama wasu lokuta suna azumi a cikin Ramadan ko 2 3 4 5 6 7 har ya kai inda zai iya rabi, har ya kai inda zai iya 20, har ya kai inda zai iya kaza, kafin abun ya zamanto dole a kan shi. Kaga daga ya balaga kenan abun ba zai zamanto mushi ba aiki ne, a saboda idan ya zamanto kawai baya yi sai ya balaga, kaga tabbas akwai aiki. Wannan iya daga cikin abun da yake wajibi ga mahaifa su kula da shi. Abu na gaba malai yake cewa ma ya ta'allaqu bil hijab, abin da yake da alaka da suturce gangan jikin diya mace, da suturce jikinta kar ta fito a cikin tsare ce, hatta da shi ma namijin a yau daga an ce suturce ana ga kamar mace kadai ne, hatta namijin shi ma, yanda mace baya halatta ta bayyana da abin da yake tsare ci ne, haka shi ma namiji baya halatta a gare shi bayyana abin da yake tsare ci ne. Anan malan ya hirar kazawa akan mata, saboda anan aka yi samun matsala. Zaka ga mace yarinya ta huto budurwa daga gidan mahaifinta, zaka ga bata da hijabi, ka ganta ta sanya kaya ko ta sanya jib matsatsa, ta sa wata riga budi ta matse ta, kuma la'alla ta dora wata riga a sama, kirjinta a waje, wuyanta a waje, gashinta a waje, damtsenta a waje, kwabrinta a waje, zaka ga gashi nan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi umarni akan cewa a lullube su, a zaka gansu haka kawai ga su a hilin Allah haka nan. To wannan iya daga cikin abin da yake jawo al'umma fitina, tashin hankali da yaduwar zinace-zinace da abubuwan da suke ba su da kyawu. Wajibi ne uwaye a matsayinka na mahaifi ka tsaya tsayin daka, diyarka dole ta sanya al-hijabu shar'i, hijabin da ya cancanta, hijabi wanda shari'a ta yarda da shi, amma ba haka ba kawai ya zamanto ka bar ta ta rika yawo a yanda ta ga dama a cikin hali wanda yake na tsiraici. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankalin dukkan wata mace mai imani, sannan kuma Allah ya ja hankalin dukkan wani namiji wanda yake mai kishi game da iyalin shi, ya kula akan cewa duk wanda za ta huto daga gidan shi to ta zamanto ta huto a cikin sutura wadda addini ya yarda da ita. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله يكي تشوى منزلنا صلى الله عليه وسلم كفدا وماتن كادا ماتن دموس إيماني إن دم إيماني تيهيتو غاسا قن ألا دي يفدا وأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي أن نبي محمد كما يفد إيمانا إن دم تم إيماني ني تواجبين يدنين عليهن من جلابيبهن ماتاسو سسبتر دا تفاهنسو ya zamanto tufahin su ya kai ƙasa, sannan kuma kare zamanto tufahi ne wanda yake a matse, bal inna ma zamanto yayi bururum haka, mana yanda kenan siffan jikinta ba zai huto ba. Wannan shine mafi dacewa ga dukkan wata mace mai imani, kuma shine abinda Allah ya umarni, sannan kuma Allah yayi hani akan at-tabarruj, fitowa cikin tsiraici, yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, kar ku huto a cikin hali na tabarruj na tsiraici kamar yadda halin ƴan jahiliya su suke hutowa a cikin wannan yanayin. To a yau kowace mace ta tambaye kanta, kowane namiji ya duba ya gani a cikin iyalin shi wannan ayar da Allah subhanahu wataala yayi umurni akan aikata mata su rike jikin su ya a gidanka ana yi yaya ke gidanki yake ke a karan kanki yake ke kiyaye kina kiyaye wannan hurumin da ubangiji subhanahu wataala ya gindaya ko kuma a abin da kike ga dama kawai kike yi daka wajibi ne yara a karantar da su karka bar diyarka ta huto zata tafi boko wai da sunan wayewa ko da sunan wane ne kaga rishin takeici da rishin kishi ga wasu daga cikin uwaye za su bar diyansu a cikin wannan yanayin su huto wallahi thumma tallahi zaka Allah zai tsaida ka a gaban shi ka bashi amsa me yasa ka kai wannan aikin da kai ba an hana ba ba an ce ka ai ba amma kaga mutun ya saki ragama ga yara matasa yara kanana ƴan mata kanana wanda ba su san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba wai ya ce wai abin da wai suke su za su yi su sa kaya cikin tsireci su huto wannan abu ya kai ya bayu zuwa ga wani yayi hadama akan su ya musu magana aiwane ne aiwane ne la'alla wannan irin waɗannan abubuwan sun bata yara da yawa kuma waye almas'ulul awwal waye mai kuskure ne na fari kai da kabari aka huto daga gidanka haka nan amma da mata tana dillibe ba ma wanda ya ganta wannan shine zaman lahiyar ka shine zaman lahiyar iyalinka amma ku bar yaran ku su rika zuwa karatu na boko ko kuma su rika zuwa kasuwanni haka a cikin hali na tsireci wannan baya halatta idan diyarka za ta yi boko ta sanya kayan da addini ya yarda da shi kuma idan ma ka tantance ka ga lakwal ce wanda ba a yarda ba a sa kayan da addini ya wannan ka cire ta ka sa ta wata lakwal ka cire ta daga inda ba a sa tufahin addini ka kai ta inda za ta iya sanya kaya na mutunci da sanin ya kamata amma yanzu da sunan wai wayewa ko wane ne da sauransu waye ce maka wayewa ne bayyana tsireci da saba ma Allah subhanahu wataala me abun wayewa a cikin shi me abun burgewa a cikin shi in ba dai ba da kawai zuciyarka ta mutu ta lalace ko kuma a rika ga cewa wai karatun da za a yi na boko ayya daga cikin ka'idodin shi dole sai an yi haka nan waye ce a ina aka faɗi kuma ku zauna akan abin da kuke na ɗabi'anku ku zauna akan addinin ku ku zauna akan abin da ku shi kuka shine abin da ku kuke yi amma ku tashi ku je ku aro ku yi barbaran tunanin wasu mutane ku zo ku rika aiki da shi ku lalata al'umma ku lalata kawunan ku kaga mutum yana wani turanci ana a shi a sa hijabi yana ga kawai mai da hannu agogo baya ne duk mutumin da yake wannan tunanin ya tambayi kanshi ko kuma ka tambaye shi a antum a'lamu amillah wai da kai da Allah waye sani kai ne mafi sani ko kuma Allah ne mafi sani to ubangijin da ya halicce ka shi yace ga tsarin da za ku rayu sai kowa zauna lafiya amma an bar yara sun saki jikin suna hutowa ka duba lalaci yara ya mutane nawa aka bata a dalilin irin waɗannan abubuwa to wajibi ne mutum ya karantar da yaran shi tun suna ƙanana su saba da sanya sutura ta addini sanya hijabi wannan shine mutuncinsu kuma a rika musu bayanin muhimmancin haka din katta yarda ta saki abin da yake addinin ta ne duk yanda duniya ta rike ce ake ga wanda bussa hijabi su suka yi yawa wallahi aikin banza ne ka je ka tambaya a kasashen yammacin duniya kasashen Europa irin fiyade da zinace-zinace da abubuwa irin na dabbanci game da abin da ya shafi alaka tsakanin namiji da mace duk ɗan muntuttuka kaɗan da ba su kai goma matan da ake mafaɗi Allah kaɗai san adadinsu a cikinsu yau mace ce ta zo ta sa rabin cinyarta gaba ɗaya a waje da abin da ya ƙasa ta sa riga cibiyanta a waje ƙirjinta a waje kominta a waje to me zai hana a yi lalaci ba abin da zai hana a yi lalaci shi yasa ubangiji subhanahu wataala da ya tashi hana zina cewa wala taqrabu zina kar ku kusanta mana duk abin da zai kusantar da ku zuwa ga aikata wannan aikin na ba daidai Allah ce kar ku kusance shi tamma ka samu namiji a yau ɗiyan shi ne ƙannin shi ne matan shi ne ya bar su a cikin irin wannan yanayin na ba kai ba ƙafa haka za su riƙa hutowa su su fitini kansu su fitini al'umma bugu da ƙari duk mutumin da yake da ɗiya mace dukkan mutumin da yake da mata ko yake da wata wanda yake kula da rayuwanta to wallahi ya kwana da sanin cewa in ka bar ta ta huto a cikin tsirecin nan wannan dalili ne karar akan cewa wannan matar da ta huto 'yar wuta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sunfani min ummati sunfani min ahli an-nar lam arahuma nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat yace ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Manzo Allah ya ce akwai kalan mutane guda biyu a cikin al'ummata, ƴan wuta ne, amma Allah manzo Allah ya ce ni ban gansu ba. Daga cikin su manzo Allah ya ambato irin wannan matan da suke hutuwa kasiyat ariyat, ta sa kaya amma tsire shi take, duk wani abin da zai huddo form din jikinta, duk wani abin da yake jikinta ana iya gani, saboda kayan da ta sa ba kaya bane ba, suna ne kawai. An zo an sa wani mesh kaya guda a sama, wannan duka siffar mace ƴar wuta ce. Wallahi in kana so kaga ƴan wutar, daga kaga waɗanda masu wannan halin, manzo Allah ya ce ƴan wuta ne, yace shi bai gansu ba. Kuma ka duba gawa, ce sinfani min ummati, kashi biyu daga cikin al'ummata, daga cikin al'ummar shi, yace ƴan wuta ne, yace amma ni ban gansu ba. Ka duba wannan bala'in da tashi hankali, dan me zaka jawo kanka ya zama to a duniyance ma ka ba kanka siffar ƴan wuta? Wallahi mu ji tsoron Allah, mu yi kokari mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala, sai mu zauna lahiya. Ina morewa a cikin sa'a mu Allah, ina wani jin daɗi a cikin sa'a mu Allah? Ka riƙa tuna abin da zai biyo baya, in ka tsammanin moriya ne ko jin daɗi ne ko kaza ne. Da haka addinin musulunci ya mutunta, ya mace, ya karrama ta, bal duk abin da kaga ana boyewa ana kaffa da shi abu ne wanda yake da tsada. Amma a wannan ana ga hijabi ƙoyanci ne, wane ne kai, kewace ce, hankalin mi gare ka, tunanin mi gare ka, ilimin mi gare ka, zaka iya, zaka abin Allah ya ce kaza, kai ka ce a kazan na ƙoyanci ne, kaza ne daidai? Hababan Allah, karka ruɗu da rayuwa, karka ruɗu da lahiyarka, karka ruɗu da wadatanka, karka ruɗu da wani abin da kake takawa da shi. Lokaci ne da aka kai kokari ka tarbiyantar da yaranka su surka sanya sutura ta musulunci, matanka in za su hoto cikin sutura ta musulunci, ta sanya hijabin ta, ta lullube kowa da ko'ina, tafin hannunta da huskanta ta bar su, wannan shine kawai abin da za ta iya bari, amma sauran duka ta lullube su. To wannan ma iya da kyau a karantar da yara, kar ka bar yaranka ƴan mata suna sanya kaya na tsirici suna zuwa makarantun kasuwanni, makarantun boko da sauransu, su sa kaya irin na addini, su kiyaye mutuncinsu, su kiyaye mutuncinsu. Gaba ta gaba, tawsiyatul auladi, mutum ya riƙa yi wa ɗiyan shi wasici akan cewa su lazimci irin kayan da ya kamata, in mata ne su sa kayan mata, idan maza ne su sa kaya na maza, kar da mata su yi kamanceceniya da maza, kar da maza su yi kamanceceniya da mata, saboda akwai la'ana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce, manzo Allah yake cewa la'ana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina minar rijali bin nisa walmutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci, ya tsine ma masu kamanceceniya daga cikin maza da suke kamanceceniya da mata, sannan haka matan da suke kamanceceniya da maza su ma ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu. Mana ga wani abu an sani, wannan kawai na mata ne khalis. Akwai irin abubuwa na tuhahi da ake mushtarak, ake yin shi tsakanin namiji, yana iya sa mace tana iya sa, wannan babu laifi, namiji ya sa mace ta sa, ba zai zama kamar tace. Amma abin da an san kawai na mata ne, yanzu misali hijabi, kawai namiji ya sa hijabi, ko kuma wani abin da gashi nan kawai ma'lum, ko kuma takalmi ne, gashi nan form din shi da siffar shi da komai da komai shi kawai na mata ne, to wannan baya halatta namiji ya sa. Da sauran abubuwan da suke keɓantattu ga mata baya halatta namiji ya sa, keɓantattu ga maza baya halatta ita mace ta zo ta sa shi. In kuma ta sa ko kuma ya sa, to lalle tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi, ya tsine mushi. Manzon Allah yake cewa sannan kuma Allah anci waɗanda mazan da suke da halin mata, yana magana irin maganar mata, yana watsa hannu irin na mata, yana wani murɗe wuya, yana murɗe gangan jikin shi irin na mata. Wannan abin da yake cewa ɗan Daudu a yau, to iya ɗaya daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su eh kuma abu ne wanda koda Allah kiyaye kaga yaron ka ya kamo hanya saboda mafi yawa abu ne wanda yake muktasab ne kamar dokan shi ne ake a hanya ba wani abu ne da ake aihon yaro da shi inama cewa yaro ne zai tashi ko cikin mata ya riga dokan dabi'un su a daga yayi abin da na mata ne a kyare shi a nuna mishi ba haka nan bane ba kan ma ya fara kamar ya bar yaro ta abin da ya dama har sai ya waye gare tsinci kanshi shi ma a cikin wani yanayin da ba shi ba kaza kuma azo ai ta kulla fitintinu ai ta kulla tarkatarka da su da sauran abu makamantan wannan su ga sunan humulaisu minar rijali walaisu minan nisa su ba cikin maza suke ba kuma su ba cikin mata ba manzila bainal manzilatayn to wannan duka iya daga cikin abin da ya kamata a kula wajen tarbiya kar ai wasa abin da yake na maza ne kawai maza su zama to su ne masu yin shi na mata su su zama to matan nan su ne masu yin shi sannan kuma aka hana yara kamanceceniya da mutanen da suke kafirai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk mutumin da yake kamanceceniya da wasu mutane to wannan mutumin shi ma yana cikin su dan kar kai wasa tarbiyar da zaka bada ka samar da yara masu hankali yanda zaka tsuwa diyanka suna abubuwa na arziki a cikin rayuwa suna abubuwa na arziki akan abin da ya shafi lahira wannan shine jin dadin ka da muryarka a cikin rayuwa da kai mahaifin da ita mahaifiyar su kamar kun zo da an yi saka ka an bar komai a ba kulawa da shi saboda mafi yawancin matsalan tarbiyar da ake samu yana da alaka da mahaifa so da yawa ba ce ba yaro lalle akwai wanda zaka ga ana kulawa ana komai da komai kuma Allah ya kadarta abin da ya kadarta wani abu zai faru yana faruwa amma ba da yawa bane ba mafi yawanci a yau rashin tarbiyantar da yaran da ba su kimtsin da ya kamata da ba su guziri na kirki na tarbiya a hannun su rike shi ke kai su zuwa ga abubuwan da suke yi sai ga yaro ya zama victim bi ma'ana ya zama dahiya shi da kashi bai san me zai ba rayuwar ta zo a yi gaba ta kwabe ya rasa gaba ya rasa ba ya rasa dama ya rasa hagun babu yanda zai saboda bai riko wani guziri ba duk banda lalaci da wanda ba abin da iya yanzu ka duba kaga irin da zaka ga ana a goyi bayan yara su zo su rika bude equipe ko club ta waƙe-waƙe ko raye-raye haka kawai kuma ana ji ana gani kuma ƙasa ta musulmai kuma ɗiyan musulmai kuma uwayensu suna ji suna gani ko kuma da Allah ma wani uban shi ba da goyon baya ko ta uwa ita ba da goyon baya da suna ai wayewa ne ai ba komai bane ba wai idan aka ce irin waɗannan abun bai da kyau sai a rika wai tsananin addini to bari magana addini a cikin rayuwa ma harkar rayuwa kawai duk mutumin da ya fito a mawaƙi kai ka san babu alheri tare da shi saboda a cikin al'umma an san ba kowa suke irin waɗannan abubuwa sai waɗanda ba su samu tarbiyya ba kuma kowa ya yarda mawaƙi idan ana maganar mutanen kirki ai ba zai zo gaba ya zauna ba to dan me zaka sa kanka cikin abin da yake kai da kanka ka san hukuncin shi ka san cewa lalle ko a rayuwa wani abin bai yi ba to a kula da kyau irin waɗannan abubuwa duka ya kamata a ce hukuma tana cikin abin mana ya zamanto to amma lil asaf su suke kama musu a kama ma yara su lalata rayuwar su lalata tarbiyyar su ba sa karatun boko ba sa karatun addini ba sa sana'a ba sa komi wai su kama mawaƙa ne kuma yara kankana ya mustaqbal din rayuwar su zai kasance lalaci ba irin wanda ba sa yi da sunan wannan waƙe-waƙen to wallahi irin wanda za su kama ma irin waɗannan yara maimakon in suka zo ga abin da suke so ku ajje su ku musu bayani mai kyau harkar rayuwa nisa gare ta wannan abin da zuciyarku ne ke so a yanzu zuwa gaba ba zai zama to alheri a gare ku ba ko yanzu ba alheri bane a gare ku ku ne dai kawai ba ku kai matakin da za ku iya ganewa ba yanzu ku bari an san yanda za a yi kai daga wata kalas aka koyi ka daga lokal daga kalas kaza to an mai da ka kaza kai daga ina kai akai ka wannan lokal din masu aikin hannu kai daga ina kai akai ka waje kaza in Allah ya taimaka aka bibiye abin da sai kaga an cimma abin da ake bukata yaro ya tsaya da kafuwan shi sai dai in yi ambaci sunan ka ya rika ce Allah maka albarka amma kun zo kun ba su kuɗi kaza sun tai waje kaza sun yi waye sun yi an yi wane ne an yi sune mawaka saboda Allah haka iya da kyau wajibi ne a kula yara a sa su cikin yanayin da ya kamata ya uwaye wallahi so da yawa ana bayanin haƙƙin uwaye akan da suke da akan ɗiyansu to ai su ma ɗiyansu suna da irin haƙƙi akan uwayensu
yanzu wadannan maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana cewa wajibi ne mutum ya karantar da ɗiyan shi kaza ya karantar da ɗiyan shi kaza kaga haƙƙin su ɗiyan ne akan uwayensu amma zaka samu uwaye da yawa ba sa kula da wadannan abubuwa kuma ƙarshe sai su tike a nadama da tamna yatsa da takeici kaji mace tana cewa da na san haka zaka zama da na zamune ka lokacin da ahe ka ka mutu kuma an ka bibi ahe ka ga lalle ita ce bata bada irin abin da ya kamata ta bada ban tarbiya ko kuma kaji mafi na cewa yaro tai na kore ka na haramta ka ba ni ba kai je ka so na je tai danka ne danka ne ila an yadi sallahu har gobe kiyama danka ne ba ma duniya ba ka tsaya kawai lokacin da ka aihe shi kai abin da zaka iya kai tafafuta kai za a yi samu tarbiya kai ta'adda Allah shirya wannan abin da zaka iya kenan Allah kuma ya kadarta abin da ya kadarta aka samu aka san haka nan wannan kuma Allah ya san kai abin da zaka iya gurgurin da zaka iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma ka zo ka zuba iya kawai kai banda yawon neman duniya da tunanin duniya da yanda za a tara duniya da harkokinka na duniya sun bige maka hankali bakka da adina lokacin da zaka kula da uwarsu baranta zaka kula da su yaran ma a karan kansu waɗannan abubuwa duka suna faruwa wajibi ne 'yan uwa musulmi mu gyara waɗannan abubuwa mu yi ƙoƙari aiki ne mai wahala tabbas aikin da za a ce maka in ka kula da Allah baka iya mata guda biyu ka kula da su ka kula da tarbiyyarsu ka aurar da su wannan dalilin zai sa ka gina aljanna kai ka sai ba kai wasa bane ba dama dole sai an sha wahala mana dole sai an wahala dole a girgiza wasu ayyukanka ka kashe su ka bar wasu ayyukanka saboda yaya za a yi ɗiyan ka su samu tarbiyya to wannan duka iya daga cikin abin da yake wajibi a kula da shi a kula da abin da ya shahi tuhahin su su sanya kaya wanda yake na musulunci sannan kuma shi ma namiji kar ka balaga ka sayo gajeren wando ya tsaya daidai cinyaka ka huto ba riga daga gidan babanka ko kuma daga ina ne kai ma idan ka yaka ka huto a cikin tsare ci bai kamata ba haramun ne a gare ka ka sanya tufafi wanda yake nagartacce ita kuma mace min babi aula ta sanya ita ma tufafin da yake nagartacce ta huto daga cikin gidan mahaifinta ko kuma daga gidan mijinta ko kuma inda Allah ya kaddara mata zama kenan kar ta huto wa mutane a haka nan kawai a buɗe gaba ɗayanta mana ta hutu kanta a waje wanene ta a waje wanene ta a waje a wannan baya halatta a kiyaye wannan ƙwarai da gaske lalle dukkan macen da take son kare mutuncinta da kare mutuncin addininta da mahaifanta to ta kiyaye ta riga hutuwa a cikin hali wanda yake mai kyau ne uwaye kuma su zasu kama ma ɗiyansu akan haka ka riƙa jan hankalinsu bayan ka umurce su cewa wannan abin shine daidai daga cikin mizar da yake da faralar da yake da irin amfanin da sanya hijabi yake da kaza kar ka ambata musu fifikon da yake da kar ka ambata musu irin darajar da hijabi yake da yanda Allah yake son shi kuma duk mutumin da yake ta kiyaye da shi to lalle tabbas ta kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala gaba ta gaba al akhlaq wal adab kulawa yari ko kulawa yara a bangaren da ya shahi al akhlaq halayi wal adab sannan kuma da irin ladubban da ya kamata su kiyaye su a cikin rayuwarsu to wannan su kuma abubuwa ne da yawa wanda za su zama tumana matashiyan karatu insha Allah ta'ala a sati mai zawa lalle wajibi ne mu yi kokari mu kula sai mun jure a jure ai abin da ya kamata bangaren ba da tarbiya kuma a rika tashi cikin dare ana fadiwa Allah ya ubangiji waɗannan yara na Allah ka shirye su Allah ka nuna musu tafarki wanda yake madaidaici ya ubangiji ka sanya su amfani kansu amfani al'umma irin addu'o'i makamantan wannan ka rika mai yaranka laili nahar kowane lokaci sujada aka dan yi sujada mai tsawo ka dau ka sa iyanka a ciki Allah ka albarkance su Allah ka rage musu wahalhalu da dawaina na rayuwa abubuwa makamantan wannan Allah shirye da mu shirye da zuriyar mu gaba daya Allah gafarta mana ya gafarta wa mahaifanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله